à l'écoute de nos programmes et à la prochaine.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masaro assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Hawa Sharif ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na safiyar yau Talata 20 ga watan Fabrairu shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai.
Sojojin Isra'ila sun kai hare-hare ta sama da ta ƙasa a jiya Litinin a kudancin zirin Gaza, yayin da ma'aikatan lafiya ta Gaza ta ce adadin Falasɗinawa da aka kashe a yankin tun daga watan Oktoba ya zarta mutum 29,000. Akan dole ma'aikatan wani jirgin dakon kaya suka bar jirginsu a tekun Bahar Maliya a daren jiya Litinin, bayan da mayakan Houthi suka kai masa hari da makami mai linzami na ballistic daga Yemen. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗi cewa yana duba yiwuwar sanyawa Rasha ƙarin takunkumi biyo bayan mutuwar madugun 'yan adawar ƙasar Rasha Alexei Navalny da aka tsare a gidan yari.
Kanan labaran kenan a cikin shirin na yanzu. Za ku je da ofishin babban mai shari'a jihar Kano a arewacin Najeriya ya kudura aniyar kaddamar da bincike domin gano dalilin da ya sa wani alƙalin babban kotun shari'ar musulunci a jihar ta Kano ya ba da umarnin sakin matashiya murja kunya da aka zarga da yaɗa bidala a kafar sadarwar zamani da hukumar Hizba ta gurfanar a gaban kulliya.
An kawo ta shi a uku wata a gidanmu ta kwana 14-15 wata kuma kotun da ta kawo ta nemi tana son ta karba a bata.
Sai a biyo mu domin jin ƙarin bayani kamar kotu safiyar Talata. Yau ma muna tafe da shirin tsaka mai wuya tare da Aliyu Mustapha Sokoto. Amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Sojojin Isra'ila sun kai hare-hare ta sama da ta ƙasa a jiya Litinin a kudancin zirin Gaza, yayin da ma'aikatan lafiya ta Gaza da ke ƙarƙashin ikon Hamas ta ce adadin Falasɗinawa da aka kashe a yankin tun daga watan Oktoba ya wuce mutum 29,000. Sojojin Isra'ila sun ba da rahoton kai hari a Khan Yunis a jiya Litinin, wato birni mafi girma a kudancin Gaza, yayin da ƙasashe ke ci gaba da bayyana damuwa akan shirin da Isra'ila ke yi na kai farmaki a birnin Rafa da ke kusa, inda Falasɗinawa miliyan 1,500 suka faki. An gwabza faɗa a ciki da wajen asibitin Nasir da ke birnin Khan Yunis, wanda hukumar lafiya ta duniya ta ce baya aiki a yanzu. Ofishin kula da ayyukan jinƙai na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce ana ci gaba da tattaunawa akan kwashe sauran marasa lafiyar da suka rage a asibitin. Akan dole ma'aikatan wani jirgin dakon kaya suka bar jirginsu a tekun Bahar Maliya a daren jiya Litinin, bayan da mayakan Houthi suka kai masa hari da makami mai linzami na ballistic daga Yemen, a cewar rundunar sojan Amurka. Tsawon makonni kenan mayakan Houthi da ke samun goyon bayan Iran ke harba makamai masu linzami akan jiragen ruwa da ke wucewa ba tare da sun haddasa wata barna ba, ko kuma a lokuta da yawa makaman ba sa taba jiragen a wani kokari na tilastawa Isra'ila daina yakin da take yi da mayakan Hamas a Gaza. Amma harin bayan nan shi yafi muni. Rundunar sojan Amurka ta tsakiya ta faɗi cewa wani makami mai linzami guda ya taɓa jirgin ruwan Ruby Mar, inda ya haddasa ɓarna har sai da ma'aikatan jirgin suka kira wayar neman ɗauki. Jirgin na Ruby Mar yana tafiya ne ɗauke da tutar Belize, amma wanda ya yi masa rajista yana Birtaniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗi cewa yana duba yiwuwar sanyawa Rasha ƙarin takunkumi biyo bayan mutuwar madugun 'yan adawar ƙasar Rasha Alexei Navalny da aka tsare a gidan yari. Mun riga mun sanya takunkumi, amma Amurka na duba wasu matakan, abinda Biden ya faɗawa manema labarai kenan a fadar White House. Tuni dama ya zargi shugaban Rasha Vladimir Putin da 'yan barandansa da hannu a mutuwar Navalny a makon da ya wuce. Mutuwar Navalny dai na zuwa ne a daidai lokacin da Biden ke kokarin ganin majalisar dokokin Amurka ta amince da kudirin kudin tallafi na dala biliyan 95 don kasashen Ukraine, Israila da Taiwan, yayin da ƴan adawa da yawa daga jam'iyyar Republican a majalisar ba sa goyon bayan kudirin.
An jima kadamar yanzu ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu garzaya da ku ta daba tumbin giwa wato jihar Kano a Najeriya. Inda ofishin babban mai shari'a jihar ya kuduri aniyar kaddamar da bincike domin gano dalilin da ya sa wani alƙalin babbar kotun shari'a musulunci a jihar ya bada umarnin sakin matashiya murja kunya. Kamar dai da za ku ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da wakilinmu Muhammad Ibrahim Kuri ya aiko mana daga Kano.
A ranar Talatar makon jiya ne hukumar ta Hizba ta gurfanar da murja kunya a gaban babbar kotun shari'ar musulunci ta Kano bayan da jami'an hukumar suka damke ta. Yunkurin jefa ɗan mata cikin harkokin karuwanci, shigar tufafi da kalaman rashin ɗa'a da kuma yaɗa zantukan batsa ta cikin kafofin sadarwa na zamani na daga cikin laifukan da ake tuhumar murja kunya da aikatawa. Wanda yake ta musanta dukkaninsu a gaban kotun, al'amarin da ya sanya kotun ta yi umarni a miƙa ta gidan gyaran hali zuwa ranar Talata nan gabanin ta saurari bukatar neman belin da lauyoyin murja suka gabatar mata. To amma a cikin ƙarshen mako sai kwatsam labari ya bayyana cewa jami'an kula da gyaran halin na Kano sun saki murja kunya, al'amarin da ya tada ƙura a tsakanin al'umma. Sai dai Misbahu Lawan Kofar Nasarawa da ke zaman kakakin hukumar kula da gyaran hali ta Najeriya reshen jihar Kano na cewa
mugun ba da ita karshen mako, mun ba da ita a ranar Alhamis, wanda ranar Alhamis zai kama 15 ga wata, an kawo ta 13 ga wata a gidanmu ta kwanan 14, 15 ga wata kuma kotun da ta kawo ta ta nemi tana son ta karba abata, saboda haka muka danka mata. Kaga mu ajiya ce gare mu.
Yanzu menene masaniyar ku dangane da inda murja take?
To mu dai mun ba da ita murja kuma ta tafi misali ko tana gidanta ne ko makamantansu misali, amma da a ce hukunci akai mata to da murja mu muka san cewar ga matsayinta ga inda zamu ajiye ta.
Wannan lamari dai ya sanya wasu na zargin cewa akwai alamun hannun gwamnati a cikin sa, amma kwamishinan yaɗa labarai na gwamnatin Kano Baba Halilu Danci ya musanta.
Ba shakka tana cikin gidan gyaran hali, amma ana cikin wannan sai kuma wadansu suka yi petition wata security agency din, so su kuma suna bincike kaida ina wannan ana bincike ko wata ko mutum yana cikin gidan hali ko ina aka yace shi ko a neme shi, amma kamar natan ka tana cikin gidan hali ne ba za a izo kai sai su ce mata a ba su ita ba, dole sai sun koma ta hannun kotu da ta amba wai sakin ta aka yi haka ba.
Me matsayar gwamnati game da wannan batu na murja tun da har ma an fara zargin ƴan siyasa wala Allah jami'an gwamnati?
Shi matsayin gwamnati ma saboda kawai dai ta wayar da kan mutane cewa ga abin da ke ciki, saboda akwai ƴan hamayya da suke zuwa suke yi wa gwamnati bakin fenti tun da abin na kotu wannan ba gwamnati a ciki.
Kamar kwamishina na cewa ko misƙala zarcin gwamnati ba ta da sha'awa game da wannan batu na murja.
Gwamnati sha'awar ta shine cewa ba ta shiga cikin harkar shari'a ba.
Amma dai ta damu da zarcin murja kenan.
Wai da yake ne zarcin murja ai ta damu da kowace al'umma.
Daga cikin tambayoyin da al'umma ke yi shine ko alkali na iya bada belin wanda ake tuhuma gabanin ya kammala nazarin takardun neman belinsa da lauyoyi suka gabatar ma kotu. Baba Jibo Ibrahim shine kwakakin kotunan Kano.
To wannan shine abin da muke so mu gano, akwai abin da yana da wata madogara da hakan ta faru. Idan akwai madogara ta fuskar shari'a shikenan ya wanke kansa, idan babu to kuma sauran mataki kuma ya rage ga yanda ainihin ita wato hukumar dauka da ladabtar da ma'aikatan shari'a za ta gudanar da aikin ta kansa.
Daga karfe 9 na safiyar yau Talatar nan ce zuwa kowane lokaci ake sa ran kotun za ta zauna akan wannan batu, kuma abin jira a gani shine ko murja kunya za ta bayyana a zauren kotun, kuma kila a wannan lokaci ne duniya za ta san makomar wannan beli nata mai cike da rudani. Mahmud Ibrahim Kuri, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To madalla an gaida Muhammad Ibrahim Kuri. Masaro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Ana kuma iya ƙara sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukan mu na sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu ga muryar ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya.
A jamhuriyar Nijar, kungiyar alkalan shari'a ta Saman ta mai da martani bayan da shugaban hukumar yaƙi da cin hanci ta Koldev ya ayyana shirin karɓar wasu takardun binciken almundahana daga hannun mashara'antar ƙasar. Kungiyar ta ce wannan wata alama ce da ke fayyace yunkurin yi wa harkokin shari'a katsalanda. Wakilin muryar Amurka Salamu Mana Barma na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Da yake jaddada aniyar yaƙi da mahaddama dukiyar ƙasa jim kaɗan bayan wata ganawa da janar Abdurrahman Chani a fadarsa a yammacin Juma'a 16 ga watan Fabrairu, shugaban hukumar Koldev Colonel Abdulwahid Jibo ya bayyana cewa takardun mafi yawancin kes-kes ɗin da 'yan ƙasa ke jiran ganin an maida hankali kansu na hannun masharantu. Sai dai a dokance, hukumar ta sa ba ta da hurumin kula da waɗannan takardu. Dalili kenan za su fara duba hanyoyin da za su ba su damar samun sukuni da ikon mayar da waɗannan kes-kes a hannun Koldev, ta yadda hukumar za ta gudanar da bincike a kansu. Waɗannan kalamai ba su yi wa ƙungiyar alƙalai ta Saman daɗi ba, saboda haka ƙungiyar ta fitar da sanarwa don mayar da martani kan abin da ta kira yunkurin haɗa rikici a tsakanin ɓangaren zartarwa da na shari'a. Kamar yadda za a ji daga bakin mai shari'a Musa Muhammadu, jigo a ƙungiyar Saman.
Wannan magana ce wadda take idan aka aiwatar da ita tana ɗauke da haɗurra masu yawa dangance da abin da ya shafi ɓangaren shari'a, kuma magana ce wadda take tana da hadarin ta sa ɓangaren shari'a da ɓangaren zartarwa su galihin juna.
Hasali ma wannan al'amari na kama da yunkurin shiga gonar mashara'anta a ƙasar da aka yi alwashin mutunta yarjejeniyoyin ƙasa da ƙasa, a cewar Saman. Mai shari'a Nani Sule Abubakar Sidiku shine mataimakin babban sakataren kungiyar na ƙasa.
Rabuwa tsakanin mulki wanda ake ce masa separation de pouvoir a cikin yanayi na demokarasiya ko kuma yanayi na mulkin doka, shari'a ita kadai take da hurumin da za ta gurfanar da mutum gabanta domin ta tabbatar da cewa laihin da ake tuhuma shiri ya aikata ko bai aikata ba. To cewa da shi shugaban Koldev bai yi cewa za su amso dose daga gaban shari'a su zo su mai da wani suto wani ba karamin katsalan nan bane.
Wato kungiyar dai ta umarci 'ya'yanta da su gaggauta ficewa daga hukumar ta Koldev don kaucewa ba da gudunmuwa wajen yi wa doka karan tsaye.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To masu sauraro kada dai a shagali, ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC din akan mitoci 1622 da kuma 31. Yanzu sai a gyara zama a saurari shirin mu na gaba.
Tsaka mai wuya. Jama'a, barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwar mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Shugaban gwamnatin mulkin soja na jamhuriyar Nijar, Janar Abdulrahman Chiani, ya fito fili balo-balo yana zargin shugaban Najeriya Ahmed Bola Tinubu da wasu shugabanni na kasashen Afirka ta yamma kan wahalhalun da mutanen Nijar suke fama da shi, wanda kuma ya ce suna yi don su faranta wa ƙasar Faransa. Idan kana sauraron irin kalaman da ke fitowa daga bakin Janar Abdulrahman Chiani a kwanakin nan, za ka gane cewa cece-kucen da ke gudana tsakanin ECOWAS da Nijar a sanadin juyin mulkin watan Yulin shekarar da ta gabata da shi Chiani din ya jagoranta. Fadan ya tashi daga tsakanin ECOWAS da Nijar ya koma fada ne na fatar baki ga dangantaka tsakanin Nijar da Najeriya, duk da cewa ECOWAS hukuma ko kuma kungiya ce da ke da kasashe 15 a cikinta. A duk lokacin da ya samu sarari, Janar Abdulrahman Chiani baya wata-wata wajen fitowa balo-balo yana zargin Najeriya da shugabanta abin har ya kai yanzu maganganun nashi da Bola Tinubu sun koma kama tsakanin shi da shi ne kawai.
In ka ɗauki Tinubu, ribin ya kai Faransa ita ta ba shi iko. Bai wakala ga Allah ba ya san 'yan Najeriya su sun ka ba shi iko. Sai ya dibi, sai ya gallaza mu Nijar, ya bi umarnin Faransa, sa'annan zai samu ya zamna cikin karagashi.
Wannan kalamai suna fitowa a cikin wata hira da aka yi da shi Janar Chiani ne kwanakin ba a Yamai. To mun je ta bakin shi shugaban Nijar ɗin. To su 'yan Nijar ɗin me suke cewa game da fitar Nijar daga ECOWAS?
Sunana Malam Sule Umaru, shugaban ƙungiyar farafula wadda ake ce ma Forum for Inner Citoyenneté Responsable. Lallai wannan yunkuri abu ne wanda zai kawo ma ƙasashensu matsaloli. Sabili da 'yan kadi ba waɗanda ƙasashe guda uku wato duk cikin kasa ECOWAS duk cikin kasashen sai da yawo sune baya ga tattalin arziki. Don haka yau su da abaya din su ce su yi ta cikin wannan haɗin gwiwa da an kai na neman ci gaban kasashen su dawo wato mai da kasashen su baya ne. Idan ka diba waɗannan kasashe banda suna sahun baya yau suna da matsalolin tsaron ƙasa, suna da matsaloli da makwabtansu da dama. Idan ka ɗauka musamman Niger wato idan ta yi ta su dawo bayan can ga matsaloli da kasashe kamar su Alger nan Benin da Najeriya kenan sun yanke hulɗa kenan. To su waɗanda ƙasashe Nijar Mali da Burkina ba su da tekun Maliya, ba su iyaka da teku kenan. Kaga samun daman fita da kai da kawo da sauran ƙasashe musamman ƙasashen Turai. Don haka tsaka mai wuya ce yau suka ƙara sa ƙasar mu wani ƙaimi ne aka ƙara sa talakawa, saboda su talakawa su ne za su ji matsala babba.
Kane to magana fitan Niger da Mali da Burkina Faso daga wannan kungiya ta sai da yawo shine babban batun da wannan shiri na yau zai ci gaba da dubawa. Kuma ga dandano
wanga mataki da aka dauka, ni ga nawa gani wa'anga hukumta na Niger an sa su cikin kuskure ne, saboda kaga Mali ba ta da takunkumi ko guda lahiya lau ita da Faransa ambassador kin France yana can. Burkina Faso ba su da problem ko guda da wata kasa, ba su da wani takunkumi dake gare su. Kina an ka zo an ka tunguma mu cikin wanga kuskure, babban kuskure ne wanga, babban matsala ce muka saka muka sun ci kan mu ciki. Kinan wanga sojawan wanga abu da suka yi wanda ya sa su wallahi ba masoyin Nijar bane ba.
Duk dan ta'adda daga Maiduguri sai kemi sun ba mai babu daji zaka shiga ka ce kin Najeriya babu shi wani kai shugaban Najeriya da an ka dauka ka tsaya ka kula da kasar ka ai za ka hiddada sai ka ce ha Faransa zo ka kai mu da soje bakin border Niger
kuma Nigeria babu wani problem tsakanin mu da Nigeria. Nigeria presidentin Nigeria presidentin CDAO ne abinda ya yi da sunan CDAO a matsayin shi na shugaban CDAO ne ya yi magana, ba a matsayin shi na shugaban abin da Nigeria ba. Tattalin arziki wai ka san da mu ko hatsi ba mu yi nan Niger, daga Nigeria ne ake ka hatsi dai wanga daga Nigeria ne ake kama shi.
Yanzu bari mu kutsa cikin muhawarar mu ta yau, wacce wakilinmu na birnin Yamai Sule Mumuni Barma ya shirya mana tsakanin wasu gigan 'yan siyasa guda biyu wanda kowannensu ya taɓa tsaya har takarar shugaban ƙasa na Nijar ɗin. Ina muku magana Alhaji Tahiru Gimba da kuma Intini Kar Alasan. A wannan tattaunawa ta yau shi Tahiru Gimba ya ce ai ECOWAS ko CDAO ba sa da hurumin cewa za su horar da wata ƙasa, domin ita CDAO ɗin nan ai ƙungiya ce ta haramun wacce wasu tsofaffin shugabannin kasashen Afirka da ta hanyar bindiga suka zo kan mulki suka kafa ta.
Ita CDAO wuce da gani sojin sun gaju ne mulki sun kara a cikin nan da aka kafa ta. Yakubu Gawaci da kanshi na sashi wani sanka don milisa ta mai bayan liyafa gidan shi. CDAO wuce nan Yakubu Gawaci Lagos an kawo ta inda sun son kenan.
Alamin tar da 75
shi ma general ne mai juyin mulki. Sai kun ce lieutenant colonel na Niger Lamizera yana general na wata walta ta zan Burkina. Musa Traore yana general
na Mali.
Kiriku na Benin unitaya colonel shi ma a unitaya colonel ya yi yin mulki shi ma ya hau na Murtani. To an ka diba wa an ka tambaya wani mutane shemin ya ke ta yi kuma an ka tambaya an ka kawo ECOWAS soji ne su gaji mulki ko yana suna kasuwar kata ko ya zai da yake shi a zazzabin.
Amma suna cewa kamar da masu shi ne tsari ne wanda sun riga sun tarar su waɗannan sojoji ba wai ainihin
sojoji su ba abin ya dima general ne da togo shi ba uban wanga president da nan. To ina na demokrasi yakin take wa an ka tambaya referendum ina na an ka yi shi an ka ce wane ƙasa a nuna ƙasar Niger da Burkina da waye za a shiga ECOWAS ko za a kawo ECOWAS da sunan ba. To abin da ya samu fifu da mu soji su masu gaji sun ka samu kasar da uku kuma soji masu gaji uku su gozu gozu su gida ku samu planning ta tana arziki na gaskiya. Yoshi baka san inda aka buga kudin ka ba, baka san inda aka zancen shin sai dai wayen ka diba faransanci communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. To ina économie shi ni an kai da tattalin arziki shekara 50 ba daya. Ba
amma har yanzu ayi kasashen nan ba su fita daga IMF ba dake kula da harkokin
su. Saurana tana zuwa. Dole kuma ta zo. Dan in baka da yanci kana da mota baka da abin volkin da yayi ne bai ba ka ja mota ne baka da birkin da baka da ko biyan gane kana da rubuta daga kana zore ba zai yi ba kuma in za mu samu hidda kanmu Allah ya hidda kanmu ci wannan matsayin da muke ci tsangi da muke ciki shekara 50 fasike an yi kusa 50 ne ecos ɗan Niger da ƙan Nigeria ba mai raba su.
President Antinikar, wannan mataki ya kake ganin wani irin ci gaba zai samar ko kuma koma baya?
Wallahi ni dai ci gaban da zai kawo wa fisi billahi ban gan shi ba. Ni na ga koma bayan da zai kawo. Saboda menene koma bayan da zai kawo? Na farko dai kaga waɗannan ƙasashen Mali, Niger da Burkina Faso. Mali kannan mu ne. Burkina Faso kannan mu ne. Nigeria kannan mu ne. Saboda in ka diba duka al'umma guda ce. Har da su Cote d'Ivoire da sauransu duka al'umma guda ce, duka mu ɗan Afrika ne. Kuma ce ni kai duk kowa wanga shugabannin na ƙasa guda uku sojan ga da suka amshi mulki da ƙarfi da suka zo dukansu cewa suka yi Afrika ko kuma da suke ta Afrika har suna alfahari da Thomas Sankara, suna alfahari da Gaddafi, suna alfahari da Lumumba. A doki in suka diba wanga hitan na sai da yawo sun ci amana waɗannan mutanen ne. Kuma sun ci amana waɗanda suka kirkira sai da yawo. Saboda waɗanda suka kirkira sai da yawo da suka yi shi dogon nazari ne suka yi na haɗa kanun Afrika.
Amma kuma yana magana mu samu ƴancin kai, hujjar da aka bada kenan.
Samar da ƴancin kai ita Nigeria ta samu mulkin mallaka France ce, France an kore ta daga nan ko. An kore France. Shikin duka muka zo muka yi kuwa labusannin an kore France. France ta tahiyatta. Kuma dan France ta tahiyatta sai mu komo mu tsakanin mu ci juna da ba illar da zai kawo wannan abu. Na faɗa ma waɗanga ƙasashe guda uku. In ba su da kowa cikin ƙasashen nan saura da suka yi saura cikin sai da yawo ƙasa 12 watakila akwai ɗan Nijar ba ka rasa dai miliyan 4 cikin waɗannan ƙasashe. Shi Tahiru Najeriya ya ce a ɗan Nijar su dawo su ɗauki katu da shezur Tahiru Gimba mu yi makan adalci. Kuma Najeriya babu wani problem tsakaninmu da Najeriya. Presidentin Najeriya presidentin sai da yawo ne. Abin da ya yi da sunan sai da yawo kuna tunani lokacin iso da aka yi kudeta na Mali in ce nika yana president an exercise ne sai da yawo da ya tashi ya ɗauki mataki. Ka gani mutane duka suka yi wuta amma sauran kasashe sai suka kotamta mu al'ummarsu da a matsayin shi na shugaban sai da yawo ne ya yi magana ba a matsayin shi na shugaban abin da Najeriya ba. Illar da wanga abu zai kawo mana kaga na farko dai kasashen nan mutanen namu ba za su ji daɗin zama cikinsu ba. Sai an sake tsari kartu wannan ta sai da yawo ita take ba mu ƴancin mu ta ko ina yanzu babu zancen ta.
A matakin sai nan da shekara guda ne zai fara aiki.
To mun ji Allah bai matakin nan mu muna fatan
haka ma
ba zamu da aiki ya gido ga
mu ba mu fatan wannan matakin yayi tasiri saboda ni ce ma mataki ne wanda ba a yi nazarin shi ba. Di ba yanzu in ka dauka mun yarda wanga AAS da aka yi kasashe guda uku wanga kungiya ta ayi yaki da ta'addanci ce ba ta da wani amfani illa yaki da ta'addanci shikenan babu wani tattalin arziki da ta za ta samun tattalin arziki. Wai ka san da mu ko hatsi ba mu yi nan Nijar daga Najeriya ne ake ka hatsi dai wanga daga Najeriya ne ake ka mana shi ko dawon masara ba mu yi. Yanzu frontier kinmu da Benin wannan da aka like ka san ƴan Nijar nawa suka yi asara, ka san ƴan Nijar nawa suka talauke, ka san kai akwai ƴan Nijar da suka yi command kin kaya sun ma yahi. Kasan ko nan banka ta durkusar da su ta amshe musu gidajensu. Kuma wai Togo mu daga Togo za a ɗauko mana abinci sai an biyo Burkina kannan a iso goshenmu. To di ba wanga mataki da aka ɗauka ni ga nawa gani wa'anga mahukunta na Nijar an sa su cikin kuskure ne. Saboda kaga Mali ba ta da takunkumi ko guda lahiya nau ita da Faransa ambasadakin Faransa yana can. Kaf Sahel ta shekarar jiya da muka kora nan su da Mali jiya ne ko shekarar jiya ne suna sallah ana ta kuwa Kaf Sahel Nijar ta kore ta. Burkina Faso ba su da problem ko guda da wata ƙasa ba su da wani takunkumi da ke gare su. Mu ne ke da takunkumi kuma waɗanga ƙasashe duka Mali ta ta dauki alƙawarin za ta yi zabubbuka lokaci ya kai na zabubbuka ba su yi ba Burkina lokaci ya kai bai san sabka to mu Niger ko lokaci ba mu hidda ba na transition kina an ka zo an ka tunguma mu cikin wanga kuskure babban kuskure ne wanga babban matsala ce muka saka muka sun cikan mu ciki kinan wanga sojawan wanga abu da suka yi wanda ya sa su wallahi ba masoyin Niger bane ba
president tayin jumba magana nan ta sai da yawo akwai gara kuku a bakin alƙalami ya riga ya bushe
an yanke rago ya kwanta
zai yi wuce amma ragon nan ya tashi
ba fita cikin sai da yawo shine alheri ga kasan mu shine alheri ga kasashen gana
kuma babu wata magana da gara
babu abin da Niger yanzu ai ga IOS ga ECOWAS ga IOS ga sai da yawo a tattauna gyare-gyaren za mu yi na hawan bodo wanga in ka shigo waje na ga abin da za a yi daidai wa daidai ruwa saki daidai ruwa daidai saki in ka ba ni visa ya samu ka visa in babu visa mu yi shaka
na ana cewa kasashen nan na AS su ne mafi talauci a duka gaba ɗaya kasashen
hadin mulawa ki ake fadi babu wanda ke dan Najeriya yau musibar talauci babu shi saboda siyasar da shugaban kasa na su sabon yasa ya hidda talabi ga man fetur ya hidda wane ne ba kare albashi kowa ya san gina ramu ake ana fita abinda turuwa ta aji a dafa a ci kenan alheri gare mu in muna son gobe mu shiga cikin kasashe masu wani haske na duniya dole hitan mu kuma dole mu haɗa ƙarfin mu ba wai zancen yanarji dan wani alasa ya ce a IS da an ga tabbar da ta'addanci
yaki da
ta'addanci Najeriya ta'addanci ya mamaye Najeriya duk arewa Najeriya babu inda zaka ta kai noma yanzu babu mai gonan gatta ba hukumuwa babu inda zaka ta kai kiwo babu inda zaka ta kai noma Najeriya arewacin Najeriya kuma state 20 ne bis 36 kenan ya yi ƙarfin rabin ƙasa duk ɗan ta'adda daga Maiduguri sai kimi sun mamaye babu dajin za ka shiga ka ce cikin Najeriya babu shi wani kai shugaban Najeriya da an ka ɗauka ka tsaya ka kula da ƙasar ka za ka hiddanta sai ka ce ha faransa so ka kai mana rundunar soje bakin bodar Niger ka tattale min ƴan ta'adda kuma daga Najeriya suka sakuwa kowa ya sani daga sakko ta dajin kawai su suka zuwa da mashin su biyo ta dogon dutse a biyo ta hilinge da shi
mali ai can dama akwai rundunar haɗin gwiwa Niger Nigeria Chad da Cameroon
ta sai an dakin da tai sojojin Niger har gobe suna ga kula da bodar Niger da Nigeria
to madalla to bari mu ja burki a nan sai Allah ya kai mu rana a wato mu zo mu ci gaba idan Allah ya kai mu rana a wato daga cikin abubuwan da za mu duba har da cewa shin tsakanin Niger da Nigeria wace ƙasa ce ta fi ɗanɗana kudarta a sanadin wannan takunkumi da rufe kan iyakoki da ke tsakanin wannan ƙasashen biyu yanzu kuma na son mu gode wasu baƙi namu Alhaji Tahiru Gimba da Intinikar Alhassan da kuma musamman shi wakilin namu Suleiman Muni Barma da ya haɗa mana wannan muhawara a madadinsu Aliyu Mustapha Sakwato ne a Washington mun bar ku lafiya
madalla da haka kuma muka zo ga gaba ta karshe a shirin wato labarai a takaice
to a takaice sojojin Isra'ila sun kai harahare ta sama da ta kasa a jiya Litinin a kudancin zirin Gaza yayin da ma'aikatan lafiya ta Gaza da ke karkashin ikon Hamas ta ce adadin Falastinawa da aka kashe a yankin tun daga watan Oktoba ya zarta mutum 29,000 sojojin Isra'ila sun ba da rahoton kai hari akan Yunis a jiya Litinin wato birni mafi girma a kudancin Gaza yayin da kasashe ke ci gaba da bayyana damuwa akan shirin da Isra'ila ke yi na kai farmaki ki a birnin Rafa da ke kusa inda Falastinawa miliyan 1,500 suka fake akan dole ma'aikatan wani jirgin dakon kaya suka bar jirgin su a tekun Bahar Maliya a daren jiya Litinin bayan da mayakan Houthi suka kai masa hari da makami mai linzami na ballistic daga Yemen a cewar rundunar sojan Amurka tsawon makonni kenan mayakan Houthi da ke samun goyon bayan Iran ke harba makamai masu linzami akan jiragen ruwa da ke wucewa ba tare da sun haddasa wata barna ba ko kuma a lokuta da yawa makaman ba sa taba jiragen a wani kokari na tilastawa Isra'ila daina yakin da take yi da mayakan Hamas a Gaza
to baki daya nan muka kawo ga karshen shirin na wannan lokacin a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin ta karanto labaran duniya. Sai editor muta wannan zangon Grace Alheri Abdu da Dadi Balawai da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Mr. Kelvin. Hawa Sharif ke muku fata alheri daga nan birnin Washington DC. Sai anjima.